إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan don fahimtar abin da kur'ani ya kunsa a yau 12 ga watan tara shekara ta 1443 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 13 ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna da cikin sura ta 12 suratu yusuf inda a yau za mu tashi da kan aya ta 21 mu tafiye har zuwa kan aya ta 24 kamar yadda muka saba kafin yin bayani a kan ayoyin mukan saurari karatun bikinsu malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى Mm-hmm.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala alladhi ishtarahu min misra bi imra'atin akrini maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an nas la ya'lamun. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah ya buɗe ta da cewa wa qala alladhi ishtarahu min misr, sai mutumin da ya sayi Yusuf a garin Masar ya ce limra'atihi, ga matarsa, ma'ana ya ce wa matarsa akrini maswa, ki kyautata mazaunin wannan yaro da muka mallaka. Akrini maswa, ki kyautata wato ainihin zama da wannan yaro, asa an yanfa'ana, mai yiwuwa ya amfane mu irin amfanar da yaron gida yake wa mai gidansa, irin amfanar da bawa yake wa mai shi, aw nattakhidahu walada, ko kuma ma mu rike shi kamar ɗan cikinmu, mai mu'amala da shi irin mu'amalar da ake da ‘ya’ya. Allah yake cewa a ci gaban wannan aya, wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard, kamar yadda muka kubutar da Yusuf daga ‘yan uwansa da suka so halaka shi, muka kuma kubutar da shi daga wanda ya ciro shi daga cikin rijiya ya sai da shi, to haka kamar haka kuma muka tabbatar da shi, muka wato ainihin martaba shi, muka ɗaukaka darajarsa a cikin garin Masar. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, kuma mun tabbatar da shi cikin garin Masar, don daga baya za mu ilmantar da shi, mu sanar da shi fassarar mafarki. Wallahu ghalibun ala amri, Allah mai rinjaye ne cikin duk abin da ya nufa, ba mai iya hana shi aiwatar da shi. Walakin la aktsara an-nas la ya'lamun, sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma, ina sanar da cewa ya datar da bawansa Yusuf da kasancewa ƙarƙashin jagorancin wani mutumin kirki mai kyawawan ɗabi'u da nagartar hali, shi ne wazirin ƙasar wato Masar, garin wato Egypt, wanda ya saye shi daga hannun wannan matafiya da suka tsinto shi ko suka ciro shi daga cikin rijiya. Me yake nuna girkin wannan mutum da Allah ya datar da Yusuf zama da shi? Me yake nuna nagartarsa da kyawun halinsa, inda ya wa matarsa wasiki da cewa ta bai wa Yusuf kyakkyawar kulawa, ta ba shi wato ainihin nagarta da kuma wato ainihin sakin fuska da kuma wato martaba shi, ɗayan biyu ya ba ta zaɓi. Ko dai a matsayinta na matarsa, da take matarsa, yake mijinta, su ɗauka yaron nan sun samu ɗan aiki, sun samu bawa ne da zai wahalta musu don yi musu ɗawainiya da aiki, ko kuma su mai da wannan yaro a matsayin kamar ɗan cikinsu, duk da ba su suka haife shi ba, wanda ta zaɓa haka za a yi. Amma dai a martaba wannan yaro, kada a wulaƙanta shi. Sannan bayan wannan, har wa yau Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan datar da shi da zama ƙarƙashin mutumin kirki, Allah ya yi haka don ya tabbatar da shi a cikin garin Masar, a sama masa wajen zama da zai take hankalinsa kwance ya yi rayuwa wacce take ta ‘yanci, babu wasu ainihin gallazawa a cikinta. sannan Allah ya biyo bayan tabbatar da shi a garin Makka cikin kwanciyar hankali da daukaka darajarsa ta sanar ilmantar da shi fassarar mafarki da kuma wato ainihin isar da shi zuwa ga matsayi wanda yake madaukaki daga baya. Sannan Allah madaukaki ya kare ayar da bayanin cewa nufinsa zartaccen nufi ne akan duk abin da ya hukunta ya so faruwarsa sai fa ya faru. Wallahu ghalibun ala amri, Allah cikin al'amarinsa mai rinjaye ne akan al'amarin kowa, in ya nufi abu sai ya zartar ya aiwatar, nufinsa shine mai tabbata ba nufin wani ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake sanar da mu cewa amma kuma abin mamaki mafi yawancin bayi sau da yawa mutane sun jahilcewar abin da Allah ya nufa ba ne iya hana shi, shine yake zartuwa, shine yake wakana. Da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wannan aya asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, mai yiwuwa yaron nan Yusuf ya amfane mu irin amfanar da yaron gida yake wa shugabansa ko bawa yake wa mai shi ko kuma marke shi da. Wasu daga cikin malamai suke cewa da yiwuwar abin da ya sa wannan mutum ya faɗi haka saboda daga shi har matar ba su haihu ba, ba su da ɗa, shi sa wanda bai da ɗa sau da tari ina sha'awar a ce yana da ɗa, ko da ba nasa ba ne na riƙo ne ya ce shi ma ga ɗa a gabansa ya riƙa jin irin abin da masu ya'ya suke ji. To suka ce da yiwuwar haka ce kasa yake cewa aw nattakhidahu walada, da kuma Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri, malamai suke cewa abin da ake nufi a nan babu wani mahaluki da ya ce ga tsakanin Allah da nufinsa, abin da Allah ya nufa yana zartar da shi, daga ciki akwai abin da ya nufa wajen wato kubutar da bawansa Yusuf daga cikin matsalar da wasu suka so saka shi a ciki, da kuma datar da shi idan kashi a hannun mutanen kwarai, haka ya nufa kuma shi ne ya wafana saɓanin abin da wasu ke ganin za su yi masa na cutarwa. Duk ina daga cikin wato ainihin nufin Allah wanda ke rinjayar nufin wannansa. Sai abinda wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana sanar da mu cewa har yanzu dai ana sanar da mu tabbaci na sai da wato ainihin mutane da ake yi a lokacin rayuwar Annabi sai da mutane da ake yi a lokacin rayuwar Annabi shi an kawo shi an siyar da shi, wanda ya saye shi yake rike da shi yake faɗar abin da yake faɗa na maganganun ya za su zauna da yaron, za su zauna da shi ne a matsayin ɗa ko ko za su zauna da shi ne a matsayin bawa ko ɗan aikin gida. Sannan wannan aya tana sanar da mu kyawawan ɗabi'un wato sarkin garin Masar wanda ya sayi Yusuf, Yusuf ya koma ƙarƙashin kulawarsa. Sannan wannan aya tana sanar da mu a shekun lokacin Annabi Yusuf ake da ta'adar ɗaukan ɗan da ba ɗanka ba a matsayin ɗanka, wanda ake cewa at-tabanni da larabci, mai da ɗan wani naka, tun da ake yin wannan ta'ada. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ilimi babban sanadi ne da dalili da ke jawo ɗaukakar darajar mutum. Don Allah ya ce zai tabbatar da Yusuf a cikin garin Makka ya kuma ilmantar da shi don kai shi ga wani matsayi mai girma da daraja maɗaukaciya, wanda ilimin nan shi ne zai kai shi da ita wannan yake nuna mana cewar ilimi ila kai mai shi zuwa ga daraja maɗaukaciya. Allah ma cewa ya ayyuhan ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, masu ilimi ana ba su daraja ta musamman ari a kan ta sauran mu'minai da suka ba da gaskiya da Allah. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu nufin Allah zartacce ne a kan nufin wani. Idan Allah ya nufi abu, to nufinsa ne zai wakana ya afku ba nufin waninsa ba. Bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce,
فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
الله سبحانه وتعالى يسجد بالسوى وكذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah yake cewa walamma balaga ashudda, lokacin da Yusuf ya kai makurar ƙarfinsa, ya kai minzalin cika mutum, Allah yake atainahu hukman, sai muka ba shi annabtaka, muka sanar da shi hukunce-hukuncen shari'a don isar wa bayi, hakan ya zama wato ainihin baiwa da martaba da daraja a gare shi da aka ce za a kai shi da ita bayan tabbatarsa da wato ainihin samun mazauni a garin masa. Wa ilman kuma za mu ba shi kyakkyawar fahimta da zurfin sani a cikin addinin Allah. Allah ya ce wa kazalika, kamar irin wannan sakamako da muka saka wa Yusuf da shi irinsa, najzil muhsinina, muke saka wa sauran bayin da suke kyautata wato biyayya ga Allah, suke kyautata mu'amala da bayin Allah. Ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da buwaya a ita wannan aya mai girma, yana sanar da cewa ina labarta mana cewa bai baiwa bawansa Annabi Yusuf amincin Allah ya tabbata gare shi matsayin annabtaka ba da fahimta mai zurfi a addini sai bayan da ya cika halittarsa ta ɓangaren hankali, ya cika halittarsa ta ɓangaren gaggaji, sai da ya kai makurar girma, makurar wato ainihin samartaka da zama mafi ƙarfi a jikinsa da kuma fahimtarsa ta ɓangaren hankali, sannan aka kawo annabtaka aka bashi. Don izama a ta dalilin haka yana da iko da dama sai ya iya isar da saƙon Allah zuwa ga wani, don in ya zama da rauni a tare da shi ta ɓangaren fahimta da hankali da ta ɓangaren halitta ta gangar jiki, to ba za a samu abin da ake so. Amma yayin da ya zama Allah ya ba shi lafiyar jiki da ƙarfi, kuma ya ba shi hankali da wato ainihin nunarsa, to zai iya isar da saƙon abin da aka ba shi zuwa ga wani ta salon da ya dace, sai da za a cimma nasara. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ɗaukaka yake sanar da cewar ya saka wa bawan Annabi Yusuf da kyakkyawar sakamako, saboda kasancewarsa bawa mai kyawun ƙuduri, mai kyawawan maganganu, mai kyawawan ayyuka. Kuma Allah ya ce wannan wani tsari ne nasa a kan bayinsa, da duk bayin da suka wato ainihin kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala, to sakamakon wannan kyautatawa Ubangiji zai musu kyakkyawan sakamako. Duk bayin da suka zauna da bayinsa ta salon da ida ce bisa kyakkyawar mu'amala, Allah zai musu sakayya kyakkyawa su ma a ta dalilin wannan kyautatawa. Sannan sai abinda wannan aya take koyar da su, wannan aya tana sanar da mu wanda ya zama ƙarfa a jikinsa, ya zama mai cikakken hankali, to yakan samu ƙarin fahimta da gane al'amura. Sannan kuma yakan samu cikakken ikon iya yin abin da ya sa a gaba, domin rashin lafiya tana hana ka aiwatar da abin da ya kamata ka aiwatar. rashin karfi da rauni kina iya sa saka kasa yin abin da ya kamata. Rauni ta bangaren tunani da hankali yakan sa ka fasa fahimtar abin da ya kamata ka fahimta. To wannan aya ta cike da mushawar wanda Allah ya dace shi da karfi da lafiyar jiki, ko kuma dace shi da samun cikakken hankali, to wannan zai ba shi damar fahimta mai kyau da kuma jajircewa wajen aikin da ya kamata. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa kyakkyawan sakamako sharaɗin samunsa ka kyauta sanadi da kuma aiki. Idan manufarka ta zama kyakkyawa, niyyarka ta garje, sannan ayyukanka suka zama kyawawa ne, to za ka dace da sakamako kyakkyawa daga Allah. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Allah yake babu abin da ya dace da sakawa mai kyautatawa sai kyautatawa. Sakamakon kyautatawa, kyautatawa. Allah ka kyautata mana. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya
وقالته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa warawadatu allati huwa fi baytiha annas wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah ya ce warawadatu allati huwa fi baytiha, sai matar sarkin Masar, wazirin garin Masar, ta nemi Yusuf alayhi salam da ya yi lalata da ita, ta nemi ya yi zina da ita cikin salon dabara da jan hankali. Murawada shi ne karɓa hilatar mutum, kana masa dabara, kana jansa a jiki don san cimma wata biyan bukatarsa. Da irin wannan salo, wannan mata ta ɗaukawa wato ainihin annabi Yusuf alayhi salam don san cin biyan bukatarsa na ya zina da ita. A ƙoƙarinta na san bukatarsa ta biya, Allah ya ce wa ghallaqatil abwaab, ta kukkulle ƙofofin gidan yadda ba za ma a cimma zuwa ga inda take ba. Yadda take ga haka zai sa wato ainihin ta samu nutsuwa, Yusuf ma ya nutsu, ba abin da zai faru, ba wanda zai ga mai, ba wanda ya san abin da zai faru. Wa qalat hayta lak, ta kuma ce da Yusuf alayhi salam ka yi abin da ka so da shi. Wa qalat hayta lak, ta ce ka yi yadda ka so, saboda haka ta ba da kanta gare shi. Lokacin da haka ta faru, qala ma'adha Allah, abinda ya fito daga bakin annabi Yusuf, Allah ya tsare ni, ina roƙon Allah ya tsare ni daga abinda kika kiraye ni zuwa, ina roƙon Allah ya bani kariya daga aikata abinda kika nemin aika. Wannan abin ba mai yiwuwa bane a gurina. Me yasa? Innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika shi ubangidana shugabana ne gidan nan ya kyautata mazaunina, bai rage ni ba, ya mu'amala da ni kamar ɗan cikin gurin kwana, abincin da za a ci, suturar da za a sa, duk abin da ya kamata in samu ina samu. Kuma a ce in saka masa da kwantawa da matarsa, wannan ba abin da zai bari. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, ta yaya ma zan wato ainihin ha'inci wannan mutum a kan iyalansa, alhali la yuflihu adh-dhalimun, waɗanda suka cutar da wasu ba sa rabauta a rayuwa. Babu rabauta ga mutumin da ya zalunci wani, ya jawo kansa salon wato ainihin rasa rabauta da tsira a duniya da kuma lahira. Ma'anar wannan aya salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka yana ambata mana a wannan aya mai girma cewar matar sarkin Masar wacce Annabi Yusuf ya taso a ƙarƙashin kulawarta da kyautatawar mijinta, baiwa zuciya ya ɗebe, ya kai ta ga buƙatar wanda ta raina Yusuf ya yi zina da ita, bayan ta tanada masa gurin da zai saki jikinsa izinar ba tare da ya ji wani firgici ko tsoro ba. Amma Annabi Yusuf sai ya hana kansa bai biye mata ba don tsoron Allah, da kuma tabbatar da kyautatawar mijin wannan mata da ya ba shi kulawar da ta dace. Allahu Akbar. Sannan Annabi Yusuf ya sanar da ita cewa haka zalunci, ki kwanta da ita a matsayinta na matar shugabansa da ya ba shi dukkan kulawar da ta kamata ta samu. Ki kwanta da ita a matsayinta na wacce ta ba shi kulawa da wato sa'ido alhali tana matar wanda yake ƙarƙashinsa. In yi haka ya zalunci mai gidan, ya zalunce ta, ya zalunci kansa, kuma wanda ya zalunci ba zai rabauta ba. To wannan bayani da ya fito daga bakin Annabi Yusuf alaihi salam, wanda aka ƙara da cewa innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, to a wannan gaba ta cewa innahu rabbi ahsana maswaya, mun fassara a fassara da muka yi ta gabata cewar shi shugabana ne da ya kyautata mazaunina, ubangidana ne da ya kyautata kulawa da. A wata fassara ta malamai suna cewa kuma wannan gaba suna iya ɗaukan fassara innahu rabbi, haƙiƙa shi Allah shi ne majibincina mai renona da ya jibinci lamarina ita ta samun kawo ni wannan guri da na samu kwanciyar hankali da mutuwa. To idan ku haka safan, ta yaya kuma zan ci amana Ubangiji na? Ta yaya kuma zan saba wa Ubangiji na a ce kuma na yi abin da ya haramta? Saboda haka in ni haka na zalunci kaina, ban tsora abu a inda ya dace ba, na ɗauki abu na kai shi inda bai kamata. Saboda haka wannan zalunci ne, ta yaya ko zan ha'inci wanda imin wannan ya fito ne daga hannun waɗanda suke suna so su halaka ni da dirmiyar da rayuwata, ya kawo ni hannun waɗanda suke jana a jiki, suke kyautata min, suke ririta ni, kuma in saka musu da wannan? Saboda haka sai zamanto cewar a bayani na farko yana kallon cewar wannan kalmar rab tana nufin Ubangida ne renanka wanda ya bashi kulawa wannan mijin bashi. In kuma an ɗauki rab ta sado wanda yake rafi koli, cewar Ubangijin da ya halicce shi ya kubatar da shi daga matsalolin da ya taho iriska a rayuwa, kuma a ce ya zo ya saka da wannan bai kamace shi ba. Sai abin da wannan aya take koda, wannan aya tana sanar da mu cewa manzannin Allah koli ne wajen jin tsoron Allah. Yasa bawan Allah Annabi Yusuf alaihi salam kasancewarsa manzo wanda aka ba shi wato hukunci da ilimi, bai iya saba wa Allah da yin zina da matar da ta riga ta zama masa komai na kada ya ji fargaba, shi kawai ya rage ya biya buƙatar. Saboda haka wannan ke sanar da mu cewa annabawan Allah ƙoli ne wajen jin tsoron Allah. Shi yasa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sace da sahabbai, ana a'lamukum bi hududillah wa akhshakum lah, na fi ku sanin dokokin Allah da iyakokinsa, kuma na ɗaga kowa jin tsoron Allah. Saboda haka annabawa da Allah yake zaɓar su ya ba su annabta da manzantaka, to yakan ba matsayi da sun fi kowa ilimin sanin Allah da tsara dokokin da aiki da abin da Allah yake a aiki da shi na hukuncin hukunci. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ya tsara manzanninsa daga yin haliji, wani daga cikin abubuwan da suka haramta ga annaba da manzanni haliji. Hatta a ce a ƙifta ido don a nuna maka ka yi wani abu tare da wanda ake tare da shi kada ya gane an ce ka wani abu, manzo ba zai maka wannan. Saboda haka gashi manzo Yusuf alaihi salam na Allah subhanahu wa ta'ala, manzon Allah ya ce ba zai iya cin amanar wanda ya ba shi kulawa ya rike shi kamar ɗa ba, ita amanar wacce ta ba shi kulawa da reno kamar uwa ba, a ce kwanta da ita yi nan ita ba zai iya wata. Wannan kenan annabawan Allah an tsare su daga cin amana. Allah kuma ka tsare ni. Sannan wannan aya tana sanar da mu cewa hakikanin mai godiya ga Allah shine wanda yake tabbatar da yaba an masa abinci. Domin in ba dan haka ba Annabi Yusuf ai ta guda da ake cewa ranar biyan bukata rai ba a bakin komai ke, idan da makwaɗaici ne mai biye wa shedan ne to a wannan kawai mai ya ce dan ya yi zanen ta wa ma ya sani, an fahimta ko? To amma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa shi ba mai manta abin kirki ba ne, mai yabawa ne da godiya kan abin da aka yi masa nagari, sai ce ba zai iya musanya wanda ya masa kyautatawa da ya yi masa munanawa. An fahimta ko? Saboda haka shi ba mutum ba ne. Sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu abinda Annabi yake faɗa na cewa mata duk inda suke masu tawayar hankali ce, suna da tawayar hankali, sannan kuma suna da tawayar aji. Idan suka afu da abu, zuciyarsu ta so abu, ko da karatun jingine shi aiki, sannan kasancewarsu ba su kai fitar ɗa namiji ba, ba sa iya sarrafa kansu a lokacin neman bukata. Saboda haka ga matar sarkin Masar a matsayinta na wacce take mai mataki na ƙola a kan Annabi Yusuf, wacce ta ba shi kula, mai matsayi na wato ainihin mata ga wanda yake ƙarƙashinsa, kuma a ce ita ce za ta dawo ta ba da kanta ga Yusuf. Akwai rashin kula da addini in ta san addini, in ba ta san shi ba kuma jahilci ya kai ta ya baro. Sannan kuma a hankalce akwai zubar da ita. An fahimta ku? Wannan yana tawaya ta hankalin mu, ta yi wani abu na wato tawayar hankali da matan kudi. Sannan wannan aya tana sanar da mu mummunan ƙarshen masu zalunci, inda zalunci yake zaman musu sanadi da dalilin haramta musu samun rabauta daga Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihu zalimun. Bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Wannan aya ma'anarta a takaice Allah yake cewa walaqad hammat bihi, sai wanda aka yi wara wa dalilin da huwa fi baitina a waccan ayatu ta gabata, cewar ita da take uwar ɗakinsa ta buƙaci ya biya mata buƙata, sai Allah yake cewa bari ku ji matakin da aka fi wala kada hammat bihi, ta fa ɗau aniya, ta yi niyya, ta yi nufi, ƙarfin nufi na annabi Yusuf isaru da ita, wa hamma biha, shi ma zuciyarsa ta riya mata biye mata, laula an ra'a burhana rabbi, in ba dan ya ga dalilai da hujjojin ubangijinsa ba, tunda an ba shi hukunci da ilimi na addini kafin haka. To ya san me Allah ya sanar da shi, ya san me ake aka faɗa masa na hukuncin, in ba dan ganin wannan ba, in ba dan masaniyar haka ba, to da ya biye masa. Allah yake cewa wa kadhalika ay kadhalika linusrifa anhu su, mun nuna masa abinda muka nuna masa na hujjoji, mun sanar da shi abinda muka sanar da shi na dalilai na shari'a, don mu kautar masa da munin ha'intar wani. Domin inda ya sata ita ya ha'inci kansa, ya ha'ince ta, ya ha'inci mai gidanta. To don mu nuna masa munin haka, muka sanar da shi abinda muka sanar da shi kafin faruwar wani. Wal fahsha, kuma don mu nesanta shi daga afkawa, wato zunubin zina da babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka da ake saɓawa Allah da shi na zina. Innahu min ibadina al-mukhlasin, Allah ya ce tabbas haƙiƙa shi annabi Yusuf ina daga cikin bayinmu masu tace bauta ga Allah, wanda suke niyya tsattsarka a lokacin da suka tsoron Allah, masu kuma aikata ayyuka domin Allah. Ma'anar wannan aya ta zo mai faɗi, Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya yana haƙaito mana cewa matar sarkin Masar ta kai matuƙa wajen ba da kanta ga bawan Allah annabi Yusuf, tana da mai ƙwaƙwara da ƙwaƙwaran nufi da kanta samu biyan buƙatar da ta zina daga wajen annabi Yusuf. Kuma Allah yake sanar da mu cewar an kai matsayar da shi ma kansa annabi Yusuf zuciyarsa ta riya masa ko ya amsa masa, amsa mata buƙatar. Dabi'a ta rai mai umarni da mummuna za ta riƙa biya maka cewa yanzu kai wannan matar duk irin abincin da ta yi maka, abincinka, abin shanka, makwancinka, gaya maka mai daɗi, ba hantara, ba wani abu na mutuwa banci, amma yanzu sai muna ba a gurin ka kasa samu, haka shi ɗan zai riƙa biya maka. Haka zuciya mai umarni da mummuna za ta riƙa biya maka. Sai ka ji to ko kai ma ka biya mata, ko ta samu wannan buƙatar da gare ka, tunda ta muna wata damuwarta ko neman wani abu a gurin ka ba sai yanzu, ita kuma sai maka abubuwa rubutu. To amma ne wanda ya san dokokin Allah, yake jin tsoron Allah da azabarsa, ba zai iya jingine abin da Allah ya hana da dalili gamsasshe da ya sani, wato ainihin jingine ka abin da ya sani na dokar Allah ya yi wa wani bawan Allah abin da yake so ba. Ba zai buga wanda yake neman yardar Allah ya bibita yardar wani Allah abin da yake saɓan Allah. Wannan yasa annabi Yusuf sai jin tsoronsa ga Allah da saninsa da yake da shi na dokokin addinin Allah ya zama masa dalili na hana shi biya wa masu sarki buƙatar, hana shi saɓa wa Allah da laifi daga cikin manya-manyan laifukan da ake saɓa wa Allah. Wannan abin da ya faru da annabi Yusuf, Allah yake sanar da mu cewar dace ne da gare shi, saboda haka duk wata shari'a da kaga bawa ya kai gare ka, nutsuwa da sanin ya kamata da kaga bawa yake kai ba dabarar ka ba, dace ne daga Allah, Allah ka datar da mu. Sannan bayan dace daga Allah, sanadi da sababi da yasa Allah subhanahu wataala ya tsare bawansa Annabi Yusuf daga zina ilimin da yake da shi na ayoyi masu bayanin dokokin addinin Allah. Abinda Allah ya bashi na fahimta zurzurba game da hukunce-hukuncen addinin Allah waɗanda suke hana wato farma ko sakin layi a haifewa dokar Allah, waɗanda suke hana wato cin haƙƙin wani daga cikin bayin Allah. Saboda haka waɗannan su ne suka haɗu suka hana Annabi Yusuf aiwatar da su. Ya tabbata hadisi ingantacce manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ya himmatu da zai aikata wani kyakkyawan aiki to Allah subhanahu wata'ala sakamakon wannan himmatuwar da wanda ya himmatu zai aikata wani aiki kyakkyawan kuma ya aikata za a bashi lada goma, na ya himmatu da aikin kirki kuma ya kai ga aiwatarwa, wannan aikin kirkin guda ɗaya mafi ƙarancin abin da za a bashi lada goma. Kuma Allah na iya ninnin kama sama da idan kuma ya himmatu da zai aikata mummunan aiki ya kuma aikata za a rubuta masa alhaji guda saboda rufin rahama da Allah yake da bayi da bai san azabtarsa. Za a rubuta masa mummuna cikakke guda. Sai manzo ya ce amma idan ya himmatu da zai aikata mummunan aiki sai ya fa bai kai ga aiwatarwa ba to iya zantarwa a zuci da riyawa ba a kai ga aikatawa ba za a rubuta masa kyakkyawan lada. Zai samu lada guda cikakken lada saboda ne fasa mummunan aiki don Allah ɗaukaka shi martaba shi saboda kana jin cewar ƙimar Ubangiji da tsara dokokinsa ya fi gaban duk wata buƙatar da wani ɗan adam zai nema a gurinka da saba ta Allah. Ƙimar Ubangiji a wajenka ta fi gaban ka jingine ta ka yi wa wani abu da ba Allah ba abin da yake da buƙata. To wannan ya sa malamai suka ce fassara cewar ta afu ta damu da nuna buƙatarta da Annabi Yusuf shi ma zuciyarsa ta raya masa ko ya biye masa ya kai ga biya masa buƙatarsa. Malamai suka ce wannan ba aibu ba ne ba wato ainihin ƙasƙanci ba ne saboda himmatuwar ba wacce aka aiwatar ba ce. An fahimta ko wacce za su ba shi ɗaukaka cewar tsoron Allah da yake tare da shi da ilimin dokokinsa da tsara dokokin sun hana shi ya saba wa Allah. Bambancin himmatuwarka da fata, fata mai santa aiwatacce ba ta samu yadda take so ba, fata ya gagara aiwatarwa saboda abubuwan da ita ne da za su hana shi tsoron Allahnsa da kuma sanin dokokin Allah da kiyaye su. To sai abinda wannan aya take koyar da mu, wannan aya tana nuna da mu cewa ilimin sanin dokokin Allah babban abin da yake tsawata wa bawa ne da gaske da alfarma Ubangiji da haikewa dokokin. Shi yasa yana daga cikin abin da za a yi wa al'umma a ceto ta ta hausaiti ba ta ilimin sanin addinin Allah. Idan ka sanar da mutum cewar zalunci bai da kyau ina jefa mai yinsa zuwa ga halak duhu ne kamar da manzo yake a ranar alkiyama, mutum ya san wannan kafin ya samu damar da zai zalunci ikiya ya san in suka haɗu da Allah ba zai ga da kyau ba. To idan damar ya zalunci ta zo ya tuna wancan abin to wannan abin zai raba masa hankali cewa kai kun baka yi kasan abin da zan kasan kana kuma ka jawo kanka matsala ko to wannan daga cikin abin da yake dakile mutum daga aikin sa shi sa master su bautar da mutum su sa shi abin da zai kamata so da tari daga cikin masu shugabanci su tambayi irin waɗannan da jami'in da in suka yi ilimin sanin abin da ya kamata da wanda bai kamata ba to wannan ilimin zai rika yi musu ataki a lokacin da suke so wani abin da ba su wannan daga cikin hikima ta ana so a kawar da barna to a ilmantar da al'umma illa barnar da matsalar kun ana so a wayar da kan mutane a kan su yi abin nagarta a fahimtar da su amfaninsa da daɗinsa su fahimta to ko kuna gurin ko ba ka gurin za ka zama zai faru za ka zama yi abin da ya kamata amma in gidan kafa ƙarfin ne ko kuma tursasa su take to ran da ba kai a gurin ko suka rinjaye ka ba za ka ga abin da kake so ba za ka ga daidai ba to wannan yana daga cikin abin da wannan aya take nuna gami cewa ilimi na sanin dokokin Allah subhanahu wataala shine babban abin da yake daƙile barna da hana afkuwar shi sa duk mutum ya yi ilimin duk da zai yi na sana'a da na zamani za ka mamaki idan wani abu na haƙƙi na jama'a ya biyo ta gurinsa irin yadda idan zai ke rufewa yake samun dabarun yadda zai yi saboda ne babu abin da zai tsawata masa yin wannan abu a cikin shi ilimin da yi na yadda zai dabarun ma ya rufe ɓannar da yi ba na yadda zai yi ya kauce wa faɗawa cikin haɗarin ba shekara duk wanda zai ba wa ɗansa ilimin su kiyaye ba shi ilimin duniya zalla in ko ba haka ba shi zai fara ganin illar abu kafin wani ma ya zai da a wani lokacin da muke ciki jiya da yawa ganaune biyau ne waɗanda aka fi daga makarantar da ake koyar da boko da addini amma babansa yake cewa shi bai gamsu da bokon wannan makarantar ba ya ɗauke shi ya kai shi inda zai boko zalla a nan ne yake ga zai samu wato bokon ya bokantu ya samu bokon ya bokantu amma kuma aka yi rashin sa'a idan ta haɓo su da ɗan kwanar sai biki sai an zo an shiga tsakani sai an raba saboda ka an farar da tarbiyyar ganin girman uban daga wajen saboda masu koya masa bokon can ba masu tarbiyyar ta addini ba za su gaya masa uba idan bayan Allah da manzo ba sama da su ba nan za su gaya masa ba su da wannan ilimin su faɗa masa cewa wanda ya tsara ka shekaru da girma a tsari na addinin Allah in ba ka marta ba shi ba ma ba ka san tsarin addinin Allah na ƙasa in ba ka tausaya masa ba ba ka san tsarin girbar manzo sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan abubuwan a addini za ka samu na haka ita za ta koyar da shi shigar da ta zo da shi ba shiga ta kirki kanta ba ta kwani rigarta ta kama ta ko ta ina duk wata tsirai ta ya fito ci ko ta gaba ko ta ba saboda haka wannan abun ana gaya muku shiro nan ba komai ba ne da yadda babanka da amincewar da ya kawo ka wannan gurin ka ga duk abin da ka gani ka ɗauka haka daidai an fahimta ku to da haka akwai illa to da haka mun ji da shi annabi Yusuf alaihi salam ba kowa daga shi sai wacce ta nemi ilalata da ita izina da ita sai ubangijin da ya halicce su sanin ubangiji yana kallon abin da ke faruwa yana kallon duk abin da ya faru sanin cewar zalunci ne ka saka wanda ya kyautata maka da munanawa ya hana shi an fahimta ku haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin waɗanda Allah zai sanya a ƙarƙashin ino al'arshin ta ranar alkiyama mutumin da wata mace ma'abociyar matsayi ta buƙaci biya buƙatar sha'awa da ita yake daga wannan suna girman matsayin annabi Yusuf alaihi salam da kuma cewa yanzu fa ya fita daga wata jarraba ta lokacin yarinta ga kuma sabuwa ta lokacin da ya kai manzalin hankalinsa kuma yake da ilimi da sanin waye shi an fahimta ku jarraba an ta faru da kai kana yaro ba ta cika wato damar mutum ta bi shi ke mata illa ba kamar lokacin da aka ce ka kai manzalin hankalinka ka san ciwon ai maka wani abu da zai kima ka san kimar kai abin da zai daga daraja to wannan lokacin ka fi shiga damuwa da tashin hankali in matsala ta faru to zuga sabuwar da gaba a gaban annabi ga wanda ta bashi kulawa iya kulawa lokacin kuruciya da yarinta yanzu girma ya zo ta zo da bukata ta karfi ya za an fahimta ko sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu tsaro da kariyar da Allah yake bai wa bayin da suke yin abu domin innahu min ibadillah mukhlasin ya kai ga cimma samun wannan matsayi na samun tsaro da kariya daga afkawa zamani saboda yana daga cikin bayinmu masu yin abu domin in ji Allah saboda haka koyan ka ɗaukar wa kanka duk abin da za ka yi don Allah to za ka gane Allah zai ba ka na tsaro da kariya ba wai da kai ba an daina har gobe har Allah ya tafi kiyama duk wanda zai yi abu domin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi tsaro da kariya daga afkawa abin da ba zai mata Allah ka dace da mu wannan shine karatun da abin da muka ji Allah ran gadan sa kuskure kuma Allah ya yi na'am wa alaikum salam mutumin da yake shaye-shayen sa yake ba shi damar ya yi barna ko laifuffuka ba hukuncinsa ɗaya da wanda hauka daga Allah ya same shi ko ta larura ta musiba da ta sa shi wasu ainihin rashin hankali ba ba hukuncinsa ɗaya ba suna da bambanci saboda haka wanda yake shaye-shaye shi ne sanadin ɓalɓalcewar hankalin shi shi ne wanda ya jawo kansa afkawa cikin matsala saboda haka da ka kansala yin ba daidai ba idan yana da hankali ya yi wannan abin Allah zai hukunta shi hukuncin da yake masu hankalin da suka saba suka yi ba daidai ba idan yaro ne idan har ya kai matsayin mai hankali lokacin balaga isa ne shi bai dawo ga daidai ba to a wannan lokaci ne abin zai faru shi zai faru na hukunce-hukunce aiki a kansa ko ba su yi aiki a kansa saboda haka wanda haukansa hauka ne daga Allah na jarraba ko shaidanu suka zalunce suka zama sanadiyar haukata shi ko kuma faduwa a wani hadari kwakwalwarsa ta bugu daga nan ya samu matsala ko wani abin da ya kama da haka wannan su ake cewa an ɗauke wa alhalin amma wanda shi ne da hankalinsa da tunaninsa ya jefa kansa har ka shaye-shaye har ya rasa kansa hankali Allah yana cewa wala tulqu bi aydikum ila at-tahluk injini ne Allah kada ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka wannan kuma yake ni na jefa akwai bambanci Allah ya kiyaye na'am yace manzo dan aiki annabi kuma ya malama suna cewa bambancin annabi da manzo annabi shine wanda Allah yake aiko shi don farfaɗo da dokar annabi manzon da ya gabace shi ana sanar da shi irin dokoki wanda ya gabace shi ba sabuwar doka haka ba saboda haka shi farfaɗo da abin da ya tashi na shari'ar wanda ya gabace shi yake kaga shi ma yana da alaƙa da al'umma ne ke da su fa abin da ya tabbata a addinin Allah ga manzon da ya gabata kaza shi ne kaza ba daidai ba ne bayan Allah ya za a sauka da kan abu ko ba yin wanda ba shi ina kokarin taro mutane zuwa ga a dawo ga daidai duk da shi bai zo da sabuwar doka ari a kan ta wanda ya gabata wannan shi ne annabi manzo shi ne wanda duk sanda ya zo ina tabbatar da abin da wanda ya gabace shi ya zo da shi sannan kuma na ba shi sabuwar doka ƙari a kan wanda ya gabace shi wannan yasa ake ce masa manzo, ma'ana ne dauke da jaddada tsohuwar doka tare da zuwa da sabuwar. Ka fahimta? Shi ne bambanci. Ba wahayi ne ba ya mabba, wahayin ko za a yi masa ba sabo ba ne na abin da aka yi wani. An fahimta ko? Yawwa. Na? An ji na yake na kusa da ne ifada da ɗan matsowa. Yawa ita cewa da yadda mutum sai da sanya ilimi kenan, ba za ka sami ilimin ka tabbata mai ilimi ba sai ka kawace shekarun da Allah ya ɗaya ba daga shi ne za ka zama mai ilimi. Tunda an ce annabi Yusuf, annabtar da aka bashi da hukunce-hukuncen da aka saukar masa ya zama mai ilimi, ƙwaƙwaran mai zurfin ilimi a kan abin da aka saukar masa, sai da hankalinsa ya kai ƙarfinsa ya kawo. An gane ko? Aka danka maka wasu. To kai ma yanzu ko kana son kai ilimi, ba za ka shiga cikin mazama mai ilimi ba sai ka ko wasu shekaru. An fahimta ko? To idan taruwar ilimin kake ne da yawaitar ku tare da da ya gaskiya ne ba a samun ilimi lokaci ɗaya, sai an daɗe ana nema ana nema ana nema ana nema ana nema har a kai da ya taru a same shi da yawa. Irin yadda manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ya zama manzo na da shekara 40, ilimin sanin dokokin Allah da aka bashi na Al-Qur'ani da hadisai ba su zo ga baki ɗaya gare shi lokaci guda ba, sai dai shekara 23 ana ba shi su da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan suna taruwa suka taru suka zama iliminsa ya kai ya kawo. An fahimci wannan? Akwai wannan. Akwai kuma cewar a'a wato gane ilimi da naƙantarsa da fahimtarsa ga wanda yake da ƙarancin shekaru ba ɗaya ba ne. Ko ka tashi ilimi ka ba shi ka same shi kamar irin na yadda za ka ba wanda hankalinsa ya nuna, ka gane jikinsa ya kai ya fari komai ya zama wato cikakke, to ba ɗaya ba ne. Saboda hatta abin da ya shafi yadda Allah ya halitta bayan a halittarsu kaɗan-kaɗan suke hauhawa suke ci gaba har su kai gaba da za su je ka daina tsawo, za ka ci gaba da tsawo tun da kusan da aka haife ka yau ranar ɗaya da haihuwarka za ka ƙaruwa kana ƙaruwa babba kama ba ka san sanda kake ɓulɓulewa kai ɓulɓul kai katsu abin nan ka ƙaru tsawon ka ba ka sanin sanda mita da kake ƙaru ɗan abin da yake ƙaruwa a mita tsawon ka ko abin da kana kana cewa ka kai shekara 21 to ka zama sai dai ko ka cike inda ɗan kwari ki ci ko an gama. Ka fahimta ko? To wannan takawar da kake da ƙaruwar da kake saboda baka gama cika ba akwai ba komai za a ba su a lokacin da daidai da kai ba. Ka fahimta ko? Saboda haka za ka tada cewa in aka kai yaro na zai sai ya so za a ba shi ɗan abubuwa ne a haɗa da wasa su da shi wasa su ya fi wasa kuma kada ma a ce karatu za a yi masa nawai sai ya rubutu ya karatu ba kawai a fara ba shi dabarun wasu abubuwa ilimi ne amma ta wasa a samu kwali ko wannan littafin a samu reza a sha ta sayu a shiro a kuma samu wani kamar wannan a sha ta triangle a shiro a sake samun wani a gana su kwaya a shiro a raka ɗaukan kowanne yana sukawa a gurin shi ya ga cewa eh wanne ne zai fada a gurin sayu ya ɗauko sa kwaya sai ya ga ta kishi ya ɗauko sura angulo da fashi ya kisa ya ɗauko sayu ko yana sawa sai ya fada. Wannan dabara ake sai gane cewa wannan shine mahadin wannan wannan shine ba hadin wannan amma fara kuwa mata wannan kada ka zo ka ce mata wai a b c d duk bai taso ba da ko abin da yake da kaushi da hannun sa dan jaba ka ta wannan abin kaushi ne da shi wannan ake so ya gani da ko abin da yake da tsan ta wannan abin tsansi ne da shi tashi daga nan samu abubuwan ka da mai zaki da mai daci da mai tsani an alawa sai kai wannan lema tsani ne wannan yake so ko dabaran ka dan babban shi gaggane wasu abubuwa ba magana karan ya fa su in ya kai irin ya shekara hudu kira dan tattunci abuwa suna ya din gidan suna iya gane wani daga wani ba ya hada maka wani da wani ya komai na hannu na cikin zai na iya cewa wannan hannu ne wannan gashi ne wannan kaza ne da saka ciko ka iya fara bashi basic su suke cewa basic education haka suke cewa ko shi ma ta fitar da bashi ɗaya 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 ko to ana haka ana haka to ina iya kama ɗaya ina iya kama biyu an kai ka zai kama uku haka sai ka ko a karanta ce two later one later two later three later kaza kaza kar ka baki five later sai ka zama shugaban kana da in ka baki five later za ka gaddi da wani bai kai ka masa ko to kaga wannan sai kun ce war a tsarin yadda Allah ya halicci bai shi kansa ilimin ko na zamani ko na addini ina tafiya da yanayin shekarun da kwarin da ganewa da fahimta akwai matakin da banku in ka zo ka samu dan primary to ka zo kana masa magana ai shi jinin al'ada kaza 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 kuma wato an yi shi mani da wankan da na ba ya san wani mani san wani jinin al'ada saka da ta wannan irin malami ne wai wannan yazo ke kawai yana irin wannan ko saboda ba lokacin ba su irin wannan abu kuma ba da su tantance wannan abu bane a gurin an fahimta to wannan sai kin so kamar da ka faɗa ko kana so ka zama mai ilimi sai an kai wani shekaru da Allah ya tsara da za su baka damar a baka ilimin ka fahimce shi ya kama kwakwalwa ka gane shi ke zauna wannan haka sannan kuma in ma ka kai wannan din shi kansa samun ilimin ka kai lokacin nular hankalin kana iya a baka ka gane ka fahimta ka rike shi shi ma sai an daɗe ana yi sai ke faruwa idan mu ka gane an fahimta ku Allah ya sa mu dai ilimi bai buƙatar gaggawa garaje ba ba in kuma an yi shi da garaje za ku gane cewar bai gaura da yakin da ake zakka zakkar noman rani ba daidai take da damuna ba zakkar da Allah ya shayar da gona da ruwan sama idan an samu abin da ya kai a kusan masa zakka an noma abin da ya kai wato kwano kwano kimanin 300 udallabi 400 aka samu wannan to za a dauki ɗaya bisa goma za a kasa abin da aka samu gida goma sai a dauki kashi ɗaya a baya amma idan kai kai ta faman ban ruwa da injin ka na ban ruwa kana ɗiba kana bi kana sheƙawa kana zazzana kana tsaunin a kaso fetur ka kai abin da inji a maka sadu to idan ya kai to za ka dauki ɗaya bisa biyar ne ɗaya bisa kai 20 kuma ɗaya bisa 20 na ke sauci na kwan ɗaya bisa goma shi ɗaya bisa 20 an gane ka ga rabin wancan na damuna na wannan na noman damuna ki shi za ka ba sai haka yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.